Alhamdulillah masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari wannan kuma shine shirinmu kashi na 30 a yau 19 ga watan Rabiu sani hijira 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan goma shekara ta 2024 kamar kullum muna tare da Sheikh Malami Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya muna yi wa akrama kallahu barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko ba ta da dadi take cewa mijinta mashayin giya ne tace almubazzari ne kuma tace ta taba kama shi da cin amanan aure tace ko kadan baya daraja iyayenta kullun cikin zagin ta yake ga duka tace tana da ciki haka zai ji mata rauni har an yi shari'a an gaji tace dan uwanta ne amma gari da nisa ba san halin sa ba sai da ya gama sai ya ga dama yake ba ta kudin abinci kuma baya isarta tace bai damu da lafiyar ta ba tace ta taba kwana tana nakuda yayin ta zagin ta yake kai ta asibiti har ta haihu sai ma ya zo ya mutu so kuma tace baya sallah shine take so a taimaka mata da addu'a Allah ya raba ta da shi ya ba ta miji na gari da kuma abin da za ta kula da abin da yake cikin cikin ta yanzu ma dai tana da wani cikin gidan ta
inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرو نبيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم Allah muke Allah ya muke wa godiya tabaraka ta'ala kuma muna neman tallafin sa da agajin sa ya bamu ikon fadan daidai ya kare mu da fadan kuskure dan uwa masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka ko a wannan fili mai albarka barkan mu da wannan yammaci ko wannan lokaci irin waɗannan tambayoyi da dan uwa karanta mana tambayoyi ne masu sare kwarai ma wani lokacin malam ni ina so a rinka karanta irin wannan tambayoyi mutane su rinka ji dan su san halin da wasu daga cikin iyayenmu mata suke ciki akan harkar zamantakewa na auratayya dan mutum idan yana da diya ya san wa zai dauka ya ba wa diyarsa dan ki kasance in baki aure ba ki san wani miji zaki aura sannan dan matan da suke cikin ni'ima su Allah ya ba su mazaje na kware suke cikin ni'ima ba su san ni'imar da suke ciki ba irin karanta wannan shine zai sa ta gane ni lalle ya kamata in rike miji na hannu biyu da yawa wasu mata basun suna cikin ni'ima ba in aka karanto matsalar wata zaki ga kamar kya tashi kamar ki ruga da gudu to shi yasa nake so ana karantawa a ji sannan akwai wasu mutane da Allah ya dima Allah shi ne da su irin wannan matsalolin ana tattauna su wallahi wani ma sai bude baki ya ce ƙarya ne sai ce wa aina aka yi waye yanzu kai kaga gashi nan baiwa Allah ta rubuta kuma a hakan tana fa zaune tana zaman auren me da me
tace mashayin giya ne
ku ji laifi mijinta yana shan giya laifi ne biyu, mijinta yana dukanta, sannan kuma ga cin amana aure, abinda take nufi ta kama shi yana zina ne, ai wannan din mace shi ne kamewa, ga zagi abu na hudu,
har rauni ya taba ji mata,
har da rauni ya ji mata,
ta taba zuwa tana naƙuda ma yake kai ta asibiti ta haihu dan ya mutu.
Ka duba dan Allah, tana naƙuda rashin kula kenan har ta haihu dan ya mutu,
baya sallah,
abu na shida baya sallah. Amma malam abin da zai baka mamaki, malam gidan malam Bahaushe ba fulata ne, idan da za ta je gidan iyayenta ta kai wannan tiyara, ki hakuri, wannan magana ki hakuri, ki hakuri din nan, ko ayi hakuri, ayi hakuri din nan. Ana cewa ayi hakuri ne idan ana tsammanin mutum zai gyara halinsa, amma ku dauki yarku ku kai ta inda ake dukanta, ku dauki yarku ku ba da ita ga dan giya, ku dauki yarku ku ba da ita ga wanda baya tsoron Allah, ku dauki yarku ku ba da wanda baya sallah, ku dauki yarku ku ba wa wanda baya kula da lafiyarta. Tana ta tara masa yaya, kuma wai an yi magana iyaye su yi hakuri, wallahi ba ku da dalili, ana so ayi hakuri, ayi hakuri tabbas, amma ayi hakuri ba wai a cutar da wani ba, a danne masa hakkinsa ba, kuma za a iya gyarawa, daman ko ya daina ko kuma a kashe wurin. Da haka ni shawara ta ki bi hanyoyi kamar haka, dole sai kin shigar da wani na gaba, ko iyayenki ko iyayensa, ko waliyanki ko waliyanshi, dole sai kin shigar da wani na gaba, dole ne, dole wani ya ji wannan zancen, ai masa nasiha ya gyara, ki kafa mai sharadi, ko ka daina baban ummi, ko kuma wallahi za mu rabu da kai, in ya'ya 100 muka tara da kai, ba zan zauna da wanda baya sallah ba, ba zan zauna da mashayin giya ba, ba zan zauna da mai dukana ba, ba zan zauna da mazinaci ba wanda baya kulawa da hakkin aure ba, ba zan zauna da kai ba. Ka tuba, ka gyara, mu ci gaba da zama, Allah ya yi wa yaya albarka, idan baka gyara ba ka bani takarda ta. Da haka ni mutane su fahimce ni, wallahi malam ni gaskiya bana iya bayar da fatawa akan irin wannan matsala kai tsaye, a bar mace aje a halakar da ita da sunan wai aje ayi hakuri kawai, shi ta yaje ci gaba da jin dadinsa yana zaluntar mutane. Duk wacce ta gaba za ta iya jura duka ba, ta fita ba inda aka ce zo ya ce miki duka har ya ji miki rauni. Da haka wacce ta gaba za ta iya jurewa ba, ya ba ta takaddarta, ya ba ta takaddarta. So muna miki fatan alkhairi, amma dai ki sanar da iyaye, ki sanar da magabata, ya masa nasiha, in ya gyara ya tuba shikenan, ku ci gaba da zama, ba so muke auren ki ya mutu ba, amma in bai gyara ba to kin ga ba za ki iya ba, kina da yancin ki kashe auren. Wallahu alam,
Allah saka da alkhairi. Wannan take ce Allah ƙara mana lafiya da injiniya albarka, tace dan Allah wace irin shiga ya kamata mace budurwa ta yi domin tsare mutuncinta da kuma fatan samun miji na gari. Tace ta kasance tana saka niqab, sai wasu suke cewa wai ta rufe fuskar ta, taya za a ganta a ce ana son ta, ka abin yana ba damanta, tace dan Allah mallam ya ba ta shawara.
To shigar da ya kamata ki yi baiwar Allah, ina miki addu'a Allah ya kara miki imani da iltizami da hijabi da sattari da hishma. Allah ubangiji ya baki miji na kwarai salihin bawa. Shigar da musulunci yace mata su, akwai jilbabul mar'ati muslima na Sheikh Albani, Allah ya masa rahama, akwai hijabul mar'ati muslima, iltabai dai ga sunan, ki je ki neme shi sharuɗan hijabi da suturan mace ya kamata ta yi. Wannan shine suturar da musulunci ya yadda, ki saka kaya, karki caba kwalliya da ado mai ɗaukan hankali wanda zai sa wani ya sha'awa. ki lullube jikinki, ki suturce kanki, ko ke budurwa ne baki aure ba. Babu wani bambanci tsakanin suturar matan aure da budurwa, ba bambanci. Wasu suna zuga ku suna cewa, yaya baki aure ba za ki zo ki ta saka hijabi da niqabi. Wannan ya ce ma matar aure, a'a wallahi. Ba za ki samu miji ba, a'a wallahi. Idan wannan a da an yi wannan tunanin, to yanzu mazan na kwarai din wanda suke nema mace mai saka hijabi da niqabi, ranar da zai je zance gidan ku ki cire niqabi. Amma ba wai ki tafiya wai a tsirara ba. Ki je ki tambayi mata masu tsiraici, shin tsiraici yana kawo miji? Hijabi ne ki kawo miji ko tsiraici ki kawo miji? Ku lullube jikinku. Ya ayyuha annabiyyu qul li azwajikum banatil mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ki rufe jikinki kamar yadda Qur'ani yayi bayani ga manzon Allah ya gaya wa matan mu'minai da ƴaƴan shi. Karki yadda ke tsiraici, abinda ƴan mata suke na bayyana tsiraici, bayyana gashi a waje, bayyana kirji a waje, daukar hoto da kada jiki da fitina haramun ne, haramun ne. Sa matsatsin kaya za a fita a bayyana wa samari. Wallahi mace musulma mai kamewa ta fi karfin ta tallata gangan jikinta ga wani. In Allah ya kawo miki na kware har gidanku zai zo ya sallama, bai taba ganinki ba, yace yana so a bashi dama ya ganki ku gana. Mata nawa ne suka yi aure a haka, wanda izo neman ta bai taba ganinta ba, sai da izo neman aurenta aka bashi dama ya ganta. Tana da hijabinta har ƙasa, tana da niqabinta fuskanta a rufe. Amma nawa ne suke yawo tsirara din? Tsirara yo ai gwanda ki sa niqabin ma ya dan fi ƙara miki mutunci. Dan wata fuskar ta ma in ta bude ta, sai dai a ƙara gaba. Allah ya sauke, Allah ya ƙara mana kyawun halitta da ɗabi'a. Da haka ki zo ki yaƙi niqabi, ki isa niqabi, ki ɗauka za ki kallata kanki ne? To gwanda ki rufa kanki asira ma ki dan sa niqabin ki rufe ya dan hango dan idanun. Ya yi tsammanin abin nan ne in ya zo zance a daidaita a san yadda za a yi. Da yawa malam, wallahi malam, wasu mata in sun sa niqabi sun fi kyau. Kuma ka san wani abu kuma, baka lura cewa mata suna ado da face mask ba?
Eh,
ka duba fa corona fa ta tafi, amma dan jaraba su rike face mask da suke su
suke. Ya zama fashion.
Fashion su ke da shi. To me face mask shi ne niqab din nan. Wallahi tallahi, whatever da uban zafi da komai da face mask din ta. Ado ake yanzu in mace ta ci kwalliya tai ado sai ta sa face mask ta rufe. Kaga ko ba a yi dan Allah ba a yi, a yi dan duniya. Me face mask ta rufe hancin, ta rufe bakin, shikenan. Me yasa raba ido? To shi ne niqab din ai. To da ma dinka shi kai. To ai baka sani ba injiniya. Ai yanzu akwai niqabin da kamar face mask din ne. Gaba ɗayan sa ma dama ne yadda suke dinka shi mata malam. Ai mata malam akwai iya ado. Wallahi malam sai su dinka niqabin haka kamar face mask din. Kawai daga nan za su dora shi. Kaga iyakar hancin nan sai ta daure shi haka. Ya sauka. Damu dan kwari shikenan. Ka bada wani sabon fashion. To shine dai abin da shari'a ta ce ai. To da bai kamata in ce fashion ba tunda shi niqabi ba a so ya zama abun kwalliya. Da aka ki je ki ci gaba da rufe jikinki, ki lullube jikinki. In ba haka ba sai a ce dake to me yasa mata masu face mask suke samun mazajen aure? Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa a kasar Japan take rayuwa ita da mijinta, tace amma abinci wai halal yana wuya gaskiya, kuma gashi suna son cin nama iri-iri kamar hanji tace da beef, amma ba na halal bane mostly tace, wai to za su iya ci ko bai halatta ba? Insha Allah ya saka da alkhairi.
To Allah saka da alkhairi. A zan dan yi gyara mai tambayar da kuma kai ma mai karanta. Kar ta ce abinci halal yana wahala
a can
a can din. abinci halal yana yi ma sai dai cikin nama
nama nama
yawa to kaga
abinci hada abincin mata abincin suna hadawa da nama
a'a to in siyasa ce kenan akwai kasar da za a ce dole ne sai dai ka kafi abinci ba raka dai kada baba so akwai yara ta ce wai abinci halal yana yana wahala sai dai nama eh ba cewa ne naman ba abinci bane amma dai ce nama nan halal yana da wannan
sun shara da shi ma duka
yawa kuma abu na biyu kai kuma yara shine lokacin da suka aiko wani abu suka sashi da turanci saboda muna da iyayenmu da kakanninmu da dattawanmu da basu iya turanci ba to sai a rinka fassarawa a nemo ma'anar yanzu in an ce beep sai kaje kace wa mutumin kawai kace masa beep to me yake nufi da beep
beep din normal nama kenan wajen nama mostly shi ne
to sai ka rinka dan in ka fada da turancin sai ka fada saboda haƙƙin masu saurare dan yanzu ba mamaki wanda sati wani ya rubuto yace ba na a cikin karatu na ji kun ce bib to abu na farko shine halal halal kamar yadda malamai suka yi bayani halal shine fi yawa a duniya akan haram halal shi yafi yawa a duniya akan haram haram din shine fi kadan dan saboda me Allah kada ya kuntata mutane Allah ya sauka musu abu na biyu duk wacce take rayuwa ko wanda yake rayuwa a kasar da ba ta musulmi ba alhamdulillah yanzu an ci gaba gaskiya an ci gaba ba sharadi bane hajiya sai kin je hotel din su kin ci abinci ke matar aure ce in banda ma shago ba irin taku ta mata ba namun nan da ana sayar da su a mall a manyan shaguna kuma duk duniya babu kasar da ba a sayar da nama na halal ko a ina ne sai dai kawai karancin binciken mutum idan kun je wurin da za ku sayi nama sai ku ce halal meat wani halal meat ko dan Japan ko dan China in ka ce halal da Larabci ka daga masa ka ce halal dole ya sani mana permissible abinda aka halalta a ci to watakila ko inda mai mata uzuri ko inda take zaune ko a wani guri ne ba birni ba ko wani abu ko kuma ya mata nesa ta je amma na san ko ina dai akwai halal meat amma da yawa su a kasashen su haram din a kasashen su nama na haram to shi yafi yawa tana son cin jannama tana son cin hanji tana son kaza da sauransu to tunda Allah ya sa babu a inda kike sai ki hakura mu ma yanzu muna Najeriya ai abubuwan da kuke ci muna son su amma babu ko ba mu da kudi mun hakura ko dai ku buga mota ku tafi duk inda za ku je ku nemo na halal ku ci ko kuma ku sayi dabbar in akwai wajen yankawa mijin ke yanka duk da cewa an ce kasashen waje wai ba a yanka nama a gida mu ne dai nan Afirka da Najeriya Allah kara mana irin wannan sakaci dai muna son sa wallahi wala a ce ka wai gari wai kana rayuwa da a kasar da baka yi sakaci rago ka yanka ba ni ka san ma tambayar da ya kamata na yi ni ma to wai waɗanda suke irin waɗannan kasashe da ba a zuwa ka yanka kaza ko ka yanka rago ko nan to ya suke yi idan layya ta zo kuma ya suke idan an musu suna waye zai yanka ka taba sani
ina da wajajen yankawar
aiko to wajajen yankan to ina zuwa to wajajen yanka shine dai abato da kwata ko to ba mu da bambanci
inda layya lokacin layya ana yi akan tituna sosai za ka ga
su an halatta musu to shikenan to idan mutum aka masa haihuwa jama'a mu ba ko ƴan kasashen nan muna muku tambaya ban sanya ake ba wani ya turo ya dan yi mana bayani sannan kuma ku a kasar ku mutum da zai sha'awar naman rago bai je sai rago ya gayyato walima a bankare shi a ce ku yanzu ba kwa cin bankararren rago lalle kuna cikin wahala to idan ya kai ku dawo Najeriya ku zo wallahi ku samu yanci tabba sai da zaka je karayu inda ba zaka ci bankararren rago ba me akai
mala yana cike
da bankarariyar kaza a karka mun sharri ni kawai ai daga ji ma ka san bana ci ne shi yasa bayani da nake yi wala ina sha'awar sa
wala hudi
Allah ya mana afuwa to baiwar Allah ko dai ku nemo duk inda zaku nema ku nema ba inda wata fatawar da zan baki in halatta miki cin nama na haram ba inda wannan ban sani ba wallahi dan cin nama ba da ruwa bane yawa tunda ai wani abu neman wani abu kuka ci to sai ku nema kanku mafita amma ko da wasa karke take zai ki ci wani bib ko ki ci wani hanji na haramtaccen yanka karki kuskura karki haramun ne amma dai ku dada nema na tabbatar ana kura saba kuma zan mu buƙaci wato shigowar wasu daga cikin mutane da suke zaune irin wannan kasashe su dan turo mana takarda don su ƙara mana bayani mutakila yar uwa ko amarya ce wata dare da zuwa ba kasar ko kuma mijin nasu yana aiki ne a wani ƙauye a cikin kasar ko kuma dai mijinta baya yawo ya bibiya ko kuma bai samu muslim community ba inda zaki samu muslim community ki tambaye su za su gaya miki yadda za a yi Allah gane da muna mallaka
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su biyu ne a wajen mijin su tana wani gari shi kuma shi da amarya yana tare shi da amarya suna tare a garin da yake aiki yana sati biyu ko uku bai zo ba sannan yazo wajenta idan yazo sai ya kwana biyu ya koma tace idan ya hutu watan kamar hutun shekara da ma'aikata suke yi annual leave ya kamata yazo yanki yana da wata guda kenan ba amma sai ya shirya tafiya shi da amaryar lokacin idan tayi magana sai ya ce ai ba ta da wannan damar da za a tambaye ta a ran hutu sannan duk lokacin da yazo kwana biyan ma da zai amaryar ta dinga buguwaya kenan ta dinga buguwaya tana damar in tayi magana sai ya ce ai matarsa ce shi ma idan yana cin ta kira shine tace to dan Allah mallan ya ja hankali akan rabon kwana musamman ma'aikatan gwamnati wanda ba a gari da yake da matansu ba
to Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada shi ma wannan dai ne daga cikin zalunci zalunci da wasu daga cikin mazaje suke yi wa iyalansu ke Allah kara miki hakuri mijin ki bai kyauta ba in dai abin da yake wannan haka ne bai kyauta ba yana zaune a wajen aiki da matarsa ke kuma kina zaune a wani guri yana zuwa miki sati sati ko wata wata abun mamaki idan ya dauki hutu sai ya dauki amaryarsa sai su tafi wata kasa su je su huta wannan miji na ke ki masa addu'a Allah ya bashi ikon tuba kafin ya mutu ga jawabi kamar haka na farko dai kina da haƙƙi idan an yi hutu ya zo ya miki hutu a gidanki kina da haƙƙi saboda ya miki compensation kwanakin can da yake yi kwanakin can da yake yi a gidan wata to kina da haƙƙi ya zo ya miki a gidanki a hutu abu na biyu miji baya daukan wata a cikin matarsa da ya ga dama ya rinka tafiya da ita hutu ko wani wuri bai halatta ba haram ne zalunci ne dan annabi ya koya mana kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahabbai suka ce idan arada safaran akra baina nisa'i idan annabi ya yi niyyar yin tafiya to yana yin ƙuri'a a tsakanin matan shi idan annabi da Allah ya ce da shi turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman arsalta fala junaha alayk ya bada Allah ya bashi dama ya jinkirtar da wanda ya ga dama cikin matan shi ya iya shekara a dakin wata wata bai zo mata amma wannan khususiyar annabi amma duk da haka idan zai tafiya sai yayi ƙuri'a ki gaya wa mijinki manzon Allah in za a yi tafiya ƙuri'a yake ku biyu ne sai a yi ƙuri'a wacce ta ci rabanta ne sai ki haƙura ta tafi to idan an zo sake tafiya kuma ba ƙuri'a ba zai sake ba to ai wacce ta shi da to ba buƙatar ƙuri'a sai ɗayar sai tafi da ita amma inda ake jahilci ko su gare ni hankalin mata sai ta yi ƙuri'a ita kuma wacce watakila mai rabo ne sai ta ci ne yawa waccan kuma a batta ma da tuhuman ubangiji ta ga ai ba a mata daidai ba da haka idan an yi ƙuri'a tsakanin mata biyu mata uku ka ce ma mata hudu duk wanda ta ci to in an zo next yin ƙuri'a ba za ta shiga ba ba za ta shiga ba sai wannan ukun su yi ita ma in ta tafi an fidda ita ita ma in ta tafi an fidda ita wannan shine rabon daidai rabon kwana na daidai ko rabon zamantakewa na daidai da musulunci ya amince mijinki yayi, amma lalle mijinki ya saba Allah. Sannan wannan rabon kwana da matarsa take can, da zai kyauta miki miki adalci idan waccan tayi wata shida a tare da shi a can, tunda akwai wadata, sai ya dawo da ita, sai ya batta da ƴaƴanki da nata ƴaƴan, ko kuma da ƴaƴanki da ita, a koya musu zumunci, tayi wata shida ke kuma ki koma ki mata wata shida ƴaƴanta, in mugunta zaki ƴaƴanta ki mata, ita ma tayi wannan ki ƴaƴan. To da miji yana yin haka da ya huta, kuma akwai waɗanda suna da wannan damar, wani ko sallah fa ba zai zo yayi mata sallah ba, wai sai ce wai rabon kwananta, wai ai ya tashi a gidanta ne. Sai sa wasu da yawa ta dalilin mata biyun da za su shiga wuta, wallahi kun ji na rantsa muku, wallahi akwai mai shiga wuta, ba ɗaya ba ba biyu ba, Allah ya baro kansa ne ta dalilin rashin adalci tsakanin matansu. Allah shirye da mijinki, Allah ya gane da ki. Kuma ita wannan amarya da take bugo miki, take buge bugen waya, in kina nan, in mijinki yana nan, ta rena ki, ina shaida miki ki sani, ta rena ki, ta hungure na ki, kuma ƴan renin wayo ce. Ya kamata ki ɗau mataki a kanta, ki gaya wa mijin tare da dukkan girmamawa da mutuntawa, ya kai mai gidana, ya kamata ka sanar da iyalinka cewa lokacina lokacina ne, babu wani dalili za ta zo tana ta buge bugen waya, tana hira da kai a cikin kwanakina, tana ɗaukikewa da kai a cikin kwanakina. Ni idan ka tafi ina kiranka, sai dai kana office ko kana masallaci. Da haka ba ta da tsoron Allah wannan mata, matar da idan miji yana ɗakin wata ƙawarta ko abokiyar zamanta ta yi ta buga mai waya, mata ma kirai ne, mata malam ba su da kirki ba, sai wallahi mutum bai fahimce su ba, za su ja shi a ƙasa, suna da rashin kirki. Wallahi malam mace idan ta sito ka malam, idan ta san kana wani ɗaki, duk abinda za ta hana maka jin daɗi ko ta hana wacciyar kwanciyar hankali da kai, wallahi sai ta yi haka kurun a rinka ƙirƙiro maka ciwon malariyan yara, ba za ta faɗi yayan ta ba mali suna da malaria ba, sai ka koma ɗakin kishiyarta, bini bini bini, to gashi nan an kwantar da shi, malaria za ta kashe shi, za a kai shi asibiti ko ba za a kai shi ba, ta gigi ta kasa fito, kana zuwa ka tarar da yaro kamar yana tsalle tsallensa, zo a kai ka asibiti, ba su da kirki. Ko ta zo sai ta saita lokacin da zai kwanta ya bacci, ta tabga mai waya suna gira, ki ce wallahi ba zan yadda ba, ki fito sosai ki yaki, na baki wannan fatawar, ki rinka yi kuma kina sara kina duban bakin gatari, kar ya zo ya sallame ki kuma ki ce malam ne zai saki.
Allah ya saka da alkhairi,
Allah ya bani afuwarsa.
Wannan take cewa idan mutum yana yin sallah sai ya raka'a biyu, madadin ya zauna yayi tahiya sai ya miƙe tsaye, to a wannan lokacin ya zai ya gyara sallah, zai saki sallan ne duka ko kuma zai zauna ne, ko kuma yaya dai zai yi?
Wanda yake sallah ya miƙe tsaye, tunda ya riga ya miƙe, malaman fiqh suka ce idan mutum yana sallah, idan har ya riga ya miƙe gwiwowinsa da hannunsa suka rabu da ƙasa, to ba zai koma ba, wannan zama ya kubuce, sai dai compensation ɗinsa da sujjada biyu bayan sallah ba. Da haka in dai har mutum ya yunkura gwiwowinsa sun bar ƙasa, to sai ya wuce kawai. Sai dai in limami ne, mamu sun yi ta masa tasbihi sun ki su dago, to sai ya dawo. Amma malamai sun ce tunda ka miƙe ba sai ka dawo, me dalilin su? Suka ce zaman sunna ne, miƙewan kuma farilla ne, ya za a yi sunna ta jawo farilla? Tunda ya riga ya shiga farilla, to ya shiga. To idan an gama wannan za a miƙe, ba za a dawo ba? In dai har an riga an ɗaga, ba za a dawo ba? Sannan idan an gama sai a yi sujjada ba da salam, sujud ba da salam, sai a sujjada bayan
sallama,
bayan sallama, wallahu a'lam.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin mijin da yake biyan kuɗin makarantar amaryarsa amma ita uwar gida ya hana ta ma karatun kwata-kwata, ta ce kuma yana kashewa amaryar kuɗi sosai, har waya 300,000 ya saya mata, sannan yarinyarta ma yana saya mata kaya masu tsada.
Ita kuma fa
ɗayar ba labari.
To kaji ka rubuta ka ajiye, wannan wani zalunci ne na karo na biyu kenan. Mijinki inda yadda kika faɗa ne, to bai kyauta ba, kuma gaskiya yana buƙatar wa'azi, yana buƙatar sitin hamma da carburetor, ya kauce wallahi, bai dalatta ba, ba daidai bane ya fi yan uwa, miji ya ware wata mata yana mata hidima, wata kuma ya bace cikin wahala. Haramun ne mutum ya nuna bambanci tsakanin ƴaƴansa, in ban da jahilci ba ma na mazan wannan zamani. ƴaƴan ka kan ba ƴaƴan ka bane, yanzu dan girman Allah kin da suke yi wa wance har ya shafi ƴaƴanta. Ai ya kamata kai treating ƴaƴan ka equally, ba wani maganar waye uwarka waye kaza dinka. Kuma bai kamata ba ka rinka tuno laifin namiji, ya rinka tuna laifin uwar ƴaƴansa, ya rinka fucewa kan ƴaƴansa. Uwar ku bata da kirki kaza kaza, kana zagin yaro da cewa uwarsa bata da kirki. Ta wani yace zan yace na sake uwar taku kuma kuma an kore ku a nan gidan. Suka ce baban mu kuma me muka yi, su a gidan ubansu ne. To wannan duk jahilci ne da rashin sani ya kamata. So a yi wa mijinki nasiha, kuma mu ma kin fadakar da mu za mu ci gaba da fadakarwa a kafafenmu na fadakarwa, cewa irin wannan abin da maza suke zalunci ne, na bambanci tsakanin ƴaƴansu na kishiyoyinsu, da kuma rashin bada haƙƙi. A ce wance kana kashe mata kuɗi, ka sa ta a makaranta, kana kashe mata maƙudan kuɗi, ita ko wacce ma ko makarantar ma baka sa ta
ya hana ma.
Sai yanzu kaga ai ba daidai bane ya hana wata makaranta ya bada izini ga wata, ko dai su yi makaranta dukansu ko kuma su zauna a gida dukansu. Allahumma illa wataƙila kuma akwai wani uzuri ne malam, wataƙila ita wanda aka ba wa makarantar ta fi mutunci, ta fi kamewa, wala Allah ta fi kamewa. Ita kuma ƴar uwar ta mai tambaya, wataƙila ba kirki bane da ita, da ta fita zuwa makarantar sai abin da Allah ya yi. To anan gurin ya halatta ka hana waccan ta je makaranta, ka ba da dama wannan ta je, saboda waccan ta furke amana. In ba haka ba kuma ya zama zalunci.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya kasance idan yayi tafiya sai ya kira ta video call, sannan kuma ya ce wai ta cire kayanta. Shine take tambaya, hakan yana da kyau a addini, babu laifi?
To asali ba haramun bane miji ya ga matarsa tana kwabe, ba haram bane. Akan haka ita ma ba haram bane ta ga tsiraicinsa, shi ma ba haram bane. Amma ba wai ganin tsiraici koyushi ba. Akwai lokacin da ya halatta, akwai lokacin da kuma ya halatta mutum ya zauna ya tabbayyana tsiraicinsa ko koyushi ba. To wannan abun gaskiya ba zan iya cewa haramun bane, tunda Allah ya halatta masa. To tunda shi video call ai ba a recording din sa ko?
Ana recording, amma dai ana recording shine a sa.
Amma dai da an yi dai zai disappear.
Eh, in dai ba a recording ba,
shi in dai ba a recording ba.
Eh, kamar normal call ne na waya.
Shi ba shi dama. Amma dai wallahi ni dai ina jin nauyi akan wannan. Ina jin nauyi, wallahi ina jin nauyi akan ni. Ba zan iya cewa haram bane, ba haramun bane ya ga tsaraicin matarsa, amma mai ya zama al'adarsa duk lokacin da zai kira ta waya sai ce sai ta yi tsara.
In yayi tafiya ne
ba laifi, wallahu alam. Zan kara bincike, in dan nemo miki wata gaba da zamu makale mu hana shi. Amma ki ja masa kunne kada ya recording. Idan yayi recording wayan nan tasa za ta iya bata. Idan yayi recording zai iya kai wayarsa gyara. Idan yayi recording ƴaƴansa wataran za su iya daukan wayan nan suna duba. In yayi recording yaransa a office za su iya daukan wayan nan suna duba. Za fa iya samun matsala. Da haka shi yasa muke gudun irin mata da suke turawa mazajen su tsiraici. Yana da hadari, ba karamin hadari ba wallahi. Saboda wannan abin da na gaya muku zai iya faruwa, ya fada hannun wani wanda baya a tsammani. Allah kiyaye, Allah ya gyara.
Allah ya saka da alkhairi.
Gabarar da shi ne, ki masa kwalliya, ki masa ado, ki gyara jikinki, ki dafa jikinki, ku yi waya. Amma maganar tsirara kullum-kullum din nan, ai mutum ma ya ji kunyar Allah a lokacin da yake abu. Allahu a'lam.
Wannan take cewa wai mutum ne yake binta kuɗi, sai ya zo ya ce ya yafe wannan kuɗin. Bayan wasu shekaru sai ya dawo ya ce a bashi kuɗinsa ya fasa. Wai ya za ta yi?
To, a ka'ida duk wanda kana bin sa haƙƙi da kansa ya sariyar da haƙƙinsa yace ya bari, to haƙƙin nan ko a duniya ko a wajen Allah ya sani, tunda haƙƙi ne kace baka so kace ka bari, to koda ya dawo ya sake cewa ya fasa, ana da dalili guda biyu: a ki a biya shi, a ce ba za a biya ba ai ka riga ka sarrafa da haƙƙinka, daya, ko kuma a tafi kotu a gaya wa alƙali. Abu na uku shine mai sauki, shikenan tunda ya ce ya sarrafa kuma ya fasa sarrafawa, sai a dauka a bashi maganin rigima da fitina. Amma inda zan samu dan rigima, mai rigima a nan, ai rigima akan wannan abun bai laifi. Kace duk inda zamu je mu je, in dai kana da shaidar ya sariyar din kuma daga baya zo yace ya fasa. Wallahu alam.
Wannan take cewa wai menene ka fara zubar da ciki a wata na hudu?
Istighfari da tuba. Ina jin an ji an zuga ta ne irin yan family planning din nan. Asa akwai maza yanzu malam engineer ba sa san haihuwa. Barar da cikin mata suke akai akai. Allah gane da irin waɗannan mutane. Na'am.
Wannan take cewa dan Allah ayi wa mijinta nasiha akan sakaci da sallah, tace musamman asuba, kullun sai wajen tare yake yin sallah asuba. Kuma ga masallaci a jikin gidansa. Tace ko sallar azhar da la'asar ba zai je masallaci ba sai dai a gida. Tace yanzu tana da yaro da ya riga ya shiga jami'a. Idan ta matsa wa yaron ya sallar asuba a masallaci, sai ya ce ai baba shi ma baya yi. Amma dai sar tace tana matsa wa yaron musamman asuba, abin yana damunta sosai, a bata shawara ko addu'a.
Wannan shine at-ta'limu fi sigari kan nakshi fi al-hajar. Koyar da abu, mutum yana yaro ya koyi abu ya rike. Yanda ka san rubutu ne akan dutse, zaki sha wahala da yaron nan da zai je sallah ba. Me yasa ubansa baya zuwa sallah jami'i? To kaga wannan ɗaya daga cikin disadvantage, wato ɗaya daga cikin illoli, matsaloli na uba ya lalace ɗansa ya rinka ganin sa yana sakaci da addini. Ke ma dai kin shiga layin garari, matan da bana son ce baki ci sa'an yin aure ba, amma dai gaskiya akwai haɗari ƙwarai a ce mijinki yana da wannan ɗabi'a ta ƙin yin sallah, ta ƙin fita jami'i. ƴaƴanki kuma ina baki shawara ki ci gaba da matsanta musu, in ta kama a ba wa yaro kashi a bashi, saboda ba hujja bane ya bi ubansa akan lalata. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take ce, wannan take cewa tana da kanwa 'yan shekara 17, tana rashin lafiya tun kamun azumi, har azumi ya wuce, sai bayan sallah sai ta fara samun sauki, amma saukin ba za ta iya yin azumi ba, ba za ta iya yin sauki ba, to sai ba za ta iya yin azumin ba, so har Allah ya dauki rayuwarta ba ta yi azumin ba nan ba ko daya. To ya matsayin azumin da yake kanta, za a rama ne ko kuwa ya riga ya wuce?
Sai an rama mata, sai an rama mata, amma ba ta iya yin azumin ne ko?
Eh, a lokacin ta yi azumi ba ta yi rashin lafiya.
Eh.
To da kuma ta samu saukin, ba za ta iya azumin ba, kuma sai ta rasu.
Ciyarwa ne ya kamata, tunda ba za ta iya ba akwai ciyarwa a kanta.
Okay.
Eh, wanda ba zai iya azumi ba zai ciyar, don haka sai a nemi abinci a ciyar mata daidai kwanakin da ba ta rama ba. Wallahi.
Wannan take cewa yar yayarta ce ta dawo daga karatu daga ƙasar waje, sai aka lura ba ta yin sallah, kuma ta daɗe a can. Ƙawayenta su ma sun ce ba ta yi. Sai take cewa wanda baya sallah ai ba musulmi bane, yanzu ta fita a musulunci kenan, kuma sallah za ta rama ne?
Abu na farko dai shine, wato ɗaya daga cikin illar tura yara ƴan mata karatu ƙasashen waje kenan ba tare da an samu tarbiyya ta addini sosai ba. Wallahi akwai haɗari ƙwarai da gaske. Wato yanzu a ce yarinya budurwa ƴa mace, a ce ta je ƙasar waje suna karatu, ta dawo ba ta sallah. Abinda ta koyo kenan a can. Dama abinda ya damu iyayensu, kashe musu dalolin kuɗi su koya musu boko, amma ba addini. An yi asara wannan karatu, yarku ta lalace ta zo a lalace babu sallah akwai hadari sannan abu nabi ya zo a cikin hadisi yace tsakanin mu da su shine sallah annabi ne ya faɗa tsakanin mu da musulmi da ba musulmi sallah wanda baya musulmi baya sallah musulmi ne kafiri ne wasu malamai sun ce a hira da shi yayi inkarin ta ne bai yarda da ita bane ya musanta ta ne a wayewa wasu suka ce kawai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sallah haka yazo a hadisi kaman taraka hafa kar kafara duk wanda ya bar sallah ya kafirta da haka kawai a tafi a haka tunda ba ta sallah kafira ce Allah ya gane da ita kuma an je an nemo ƙarin bayani ta yi imani da sallah ta yarda da sallah sai a ce to me yasa ba ta yi ana iya yin musulunci ne da ba sallah mutanen Saqif da suka musulunta suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikin sharrin da suka kafa annabi akwai magana suka ce masa mu dai wannan lamarin sallah din dan Allah a daga mana kafa akan harkar sallah din manzo Allah ya ce la dai la khaira fi dinin la salata fi babu alheri a cikin addinin da ba a sallah ciki da haka mijinki bai da addini idan baya sallah ko yar uwarki ba ta da addini idan ba ta sallah wallahi wala
wannan yake cewa yana soyayya da budurwarsa shekarar su ɗaya tare tun ba shi da aiki ya samu aiki to yayi tunanin ya kai kuɗi saboda yayi ba da hankalinta sosai to amma idan ya kai ba baya so a saka rana sakamakon bai jima da fara wannan aikin ba amma wasu sun ce mai hakan ba daidai bane kawai ya kai a sa rana shine yake neman malam ya bashi shawara sannan kuma yake cewa wai iyayen yarinyar ba sa tare da alama ba sa jituwa da uban da uwar yarinyar shine yake tsoron haka sai ya shafi rayuwar wacce zai aura wajen zaman da kewar auren su
na farko dai maganar kuɗi ya kamata mutane ba su sani wannan kuɗi da ake kawo ba addini bane kuɗin aure da ake kaiwa ba addini bane al'ada ce haka idan wani yazo zai aure biyar ko yace zai bada ko naira ba da sunan kuɗin aure sa ba Allah ba gargajiya ce kawai da al'ada kamar yadda muke faɗa kayayyaki da ake wa mata irin kayan lefe shi ma al'ada ce ta me ta a yi wa matar sutura da za ta saka a gidan mijinta haka su ma mata abinda suke yi wa maza kujeru gadajen kwanciya wannan din na namiji ne kayan kitchen din na namiji ne daman abinda malamai suka ce akan kayayyaki na aure wanne ne directly hakkin na namiji wanne ne na mace abinda yake nata shine nata nasa kuma shine nashi to yanda wani yazo yake kokarin wajabta wani daga cikin waɗannan abun to shine yayi laifi ko ba ka bane yayi laifi to amma in mutum ya ba dan isani ne kawai kyautatawa sa dan rage wani abu musamman yau halin da ake ciki shi wannan kudin auren kada iyaye su ne da shi ya zama dole ko kuma in an kawo su rena amma sai mutum ya dauka ya bayar watakila a sai gado da shi da yawa ma kudin auren da mazan suke bayarwa wasu gidansu yake koma haka kayan sawa sutura kayan lemon ai ya siya mata ne don ta saka to dama ai mutum zai siya wa matarsa kayan sawa to illa shine a kai mata kuma ta je ta rabawa kannan uwarta da wasu yan uwansu a dangi shine illa ko da yake ba za mu hana ta tasarrufi da shi ba dan shi ma hakkinta ne a shari'ar musulunci idan na dauki wannan abun na baka to ko ba zan kafa maka sharadi na ce karka yadda ka kyautar da shi na baka hula kanna ce na baka amma fa ban yadda ka ba wani ba a to duk abin da ya zama mallakar ka ne to kana da haƙƙin tsarruf a cikin su. Kun gane? Sai dai ka ba mutum ka bai shawara. To na fa san halinka, sai a baka kaya ba za ka sa baka je ka ba wani. To kaga ka nuna masa ka fa san ka ganshi a jikin sa. Wallahi alam.
To shi yanzu da yake maganar iyayenta ma ba sa tare, zai iya shafa auren su?
Iyayenta ba sa tare
uwa da uba,
aure uwa da uba ba sa tare da yarinyar ko ba sa tare su a junan su?
A junan su.
Me ya alaka? Babu wata damuwa yi. Sai je gidan ubanta a duk inda yake, inda ganin har agadar ne, ya buga ya tafi. Ya je kuma gidan uwarta, aiki ya same ka. Ka auri ko za ka auri yadda iyayenta ba sa tare wuri guda. Kuma kowa yana da haƙƙin a je a gaishe shi, a ganci, a yi magana da shi. Wallahi alam.
Wannan take cewa ta kasance ta gaji abin hannu a tsohon mijinta. Ta ce shekara ta 5 da sabon aure da tai. Tun mijin bai da komai har ya samu abin duniya, ya sai mota ya yi gida. To amma yanzu sai ya kasance baya kula da ita, sai ya tafiya wata biyu ko uku, bai san cinta ba, bai san shanta ba. Kuma tana da yaro da shi, ta ce ba ruwansa, ba ruwansa da mu. Har ya kai ya kawo, ta ce ta ce tana son ta kashe auren saboda wulakancin da yake mata. Kuma ta ce matsalar ba ta da uwa, ba ta da uba, malam ya mata tsarin haske ko ya bata shawara.
To mijinki da ya zalunce ki, duk mijin da ya auri mace tsallaka ya gudu ya bata, malaki ba na gaya ba maza suna guduwa su bar mata ba. Wallahi abubuwan shi
ne yana da halin ma yana da abu.
Yanzu kaga wannan ai mugunta ce, iya da hali yana da iko. Inda a ce iyayenki suna nan a raye, ko ya gyara ku ki kashe auren. Amma ni yanzu baran ba ki shawara ki kashe aure ba, saboda ina ne makomarki? Idan kin kashe auren ina ne makomarki? To banda ki ci gaba da hakuri, ki nemi sana'a gurin ki ta bugawa, a ci gaba da yi masa nasiha, Allah ya gane da shi. Ki kula da ƴaƴanki, kuma ba laifi za ki yin ƴan dabaru da hikimomi na saita haihuwan nan, tunda baya kula da ke, baya kula da gidansa. Ba wai ya zo ya ta ɗirka miki ciki shi kenan ki je ki ta tara ƴaƴa, kuma shi bai zai kula da su. Wallahu alam.
Wannan take cewa idan tana bacci takan yi surutai wani lokacin har da ihu. Ta ce kuma tana yin azkar idan za ta kwanta, takan yi addu'a dan Allah tana so ta joye mai ke haifar da wannan abin, sannan wata shawara malam zai ba ta da addu'a.
To annabi da ya karantar da mu maganin irin waɗannan abubuwa sallallahu alaihi wasallam. Na farko dai duk musulmi idan zai kwanta yana da kyau ya yi alwala, ya kwanta da alwala, ko ba komai dai za ka tafi ne, wataƙila daga nan ba za a dawo ba. Na biyu ya kwanta ta ɓangarensa na dama. Na uku ya yi addu'a. Barkatai suna nan addu'o'in da ake karantawa bayan an kwanta. Bismika rabbi wa za'atu jambi wa bika arfa'uhu. Ina amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fa fadhabi ma tahfazu bihi ibadakas salihin. Sauran addu'o'i da mai husnul muslim Allah masa rahama ya kawo su, wani abu ne mai kyau a je a haddace a rinka yi. Abu na biyu, abin da yake kawo surutai da tsalle-tsalle da ihu, yawanci akwai shaidanu da aljanu. Idan akwai shaidan ko aljani a jikin mutum ko a gidan ko ɗakin da yake kwana, to zai sa shi ya ta wannan abu, ya ta firgita shi, ya ta tsorata shi. Shaidanu ke tsorata ki, don haka ki dage da karanta suratul baqara kullum inda hali. Zan so a yi wannan, kuma ina tabbatar miki da ikon Allah rabbul izza za ki samu waraka. Ko kuma a rinka zama da alwalan, a yi addu'o'i a kwanta ta ɓangaren dama, a bar wa Allah sauran sha'anin. Wallahu alam.
Wannan take cewa menene hukuncin mutumin da ya taɓa yin sata shekara da shekaru, amma daga baya kuma sai ya nadama ya daina, wai Allah zai karɓi tubansa? Ta ce kuma ya batun haƙƙin al'ummar da ke kansa.
To maganar tuba, idan ya tuba Allah zai karɓa. Dan Allah ya ce in lawan taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiati masanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Shirka ce in an mutu ba a gafartawa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Da kan mutun tuba, an mutu ya aikata laifi ya tuba, Allah zai yafe masa tuban saban Allah da ya aikata zan. To ita sata tana da bambanci. Magana karɓan tuban, an karɓi tuban ka, za a karɓi tuban. to amma duk wanda ya dauki hakkin wani kuma hakkin nan yana nan to fatuban sa bai amfani ba taubatan nasuha sai ya mayar da abin da ya dauka yanzu ka dauki wannan wayar ta injiniya bayan ka ajiye ta a gida tana zauna a gida wai kuma sai ka zo masallaci ka daga hannu ko ka tafi mura ka ce Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu ga motocin sata a gidanka ga kayayyakinka na sata sai ka mayar da haka ayi kokari a maida hakkin dan saboda ko da Allah ya yafe masa a matsayin sa na barawo to kuma fa Allah zai kama shi da hakkin wani wallahu alam
wannan take cewa tana neman addu'a da shawara tana cikin damuwa sosai tace mijinta baya son ci gaban ta ko sana'a ta fara jarin ta ya kare ta nemi ya ba ta nemi bashi a wajen sa sai ya hana ta tace kuma yana da shi ta koma makarantar nursing tace da kudin ta ya ce ba zai biya ba yanzu niyyar wacce zai aura har masters take yi kuma tana aiki a babban waje kuma tace kafin ya aure ta ya samu mahaifinta ya ce masa zai nema mata aiki yanzu kuma ya ce wai ta zauna ta kula mishi da yaya shine tace ta yi laifi idan ta nemi saki
bata yi ba bata yi ba ina gaya wa mata ina sanar da su na farko dai shari'a tana cewa ya hakuri a yi bincike a ga hanyar lalama wannan babu laifi ba mu hana amma duk wanda ta yi iya abin da za ta yi abin yake cin yawa ba ta yi laifi ba nan ta nemi wasu wuri saboda wannan abin ya yi yawa malam in kuma za ki hakuri ki ci gaba da zama a haka din
ki kula da yara
ki kula da yaranki
an auro ne masters ma'aikaciya
ke kuma ki dauki kasancin sai ki hakura ki dage da ladabi da biyayya da addu'a amma wallahi malam ba da ri wannan ka duba malam ka duba zalunci Allah sauke Allah sauke
wannan mata ce dan Allah aiwa mijinta nasiha baya san zuwa sallar jami'i a rana bifiye biyu ko uku ba sauran duk a gida zai yi asuba ma baya fita sai wata biyu in sai magana bai sai ya ce wai masallacin unguwan ne ba su yi masa ba to ta ce dan Allah a ba ta shawara mai kuma
to na farko dai kuna na rubuto takardu ku ce a yi wa mazajen ku nasiha to ni dai ban san ina zan haɗu da su ba wataƙila ko kuma suna zuwa wurin karatukanmu ko kuma suna sauraron fatoyin da ake yi duka wannan abin da ke faɗa kai tsaye ba wani ɓacin lokaci laifi ne kuma sabon Allah muna fatan za su gyara sai tsoron Allah su kiyaye dokar Allah wallahu a'lam
wannan take cewa mai hukuncin supplement da mata suke sha don ya ƙara musu girman wani bangare na jikinsu a addinance
menene supplement
to wata wani magani ne zan ce da mata suke sha
ko kwayoyi
na herbals ne haka ko na asibiti dai daban da mun iri iri
asali abinda malaman mu Allah ya musu rahama Allah ya ce muke su rayuwarsu da matattunsu suke gaya mana cewa irin wannan duk abin da mace za ta yi na inganta jikinta ya ƙara mata kyau da sha'awa ga mijinta wannan ba haramun ba ne baya cikin kuma canja halittar Allah kamar mace ta sha wani abu ko ta shafa wani abu tana da ƙananan mama su ƙara girma daman ba wani abu bane ai daman mace akwai mai mama karami akwai mai babba akwai mai waye to ita tana sha'awa ko kuma mijinta yana sha'awa akwai wanda tace akan haka din auren mutuwa yi akwai wanda yazo neman auren ta dalilin wannan ya gudu ya ki dawo to haka abinda malamai suka ce irin wannan duk wani magani da za ta shafa dan ya ƙara mata ni'ima ko ya ƙara mata kyau na gani ko mazaunanta ta ƙara musu ba ni sunan shi ya ƙara mata kwalliya da ado malamai suka ce ba laifi ba ne kuma baya cikin taghyiru khalqullah canja halittar Allah a inganta halittar Allah ce wallahu a'lam
wannan take cewa a baya ta rubuto tambaya akan auren da ake mata tana yarinya ba ta san wanda aka aura mata har malam ya bada shawara akan a raba auren saboda kar ta fada halaka tace gaskiya iyayenta sun dage dole wai auren nan ko ta halin kaka sai an yi to ita yanzu babban abin da yake damunta tana raya ba a zuciyarta za ta je ta yi wani abin banza a waje ta nuna wa iyayenta halin da take ciki amma sun ki yarda ranar alhamis din nan ma mahaifiyarta tace sai da sai mata duka tace wallahi za ta bar mata gida fa in ba ta yi wannan auren ba ko in ba ta kashe auren in ta kashe auren
to a nan gurin malama ke kin yi iya kokarin ki kuma kin fi iyayen ki gaskiya saboda an zalunce ki kuma an shiga kin ki kuma shari'a ba ta daba da zaman mutum ya zauna inda ake zaluntar sa ake shiga kin sa ba ta ba shi damar ya nemi haƙƙin sa yanzu shin da kin gwada ta bangaren iyayen ki ba a ci nasara ba ki dawo kan mijin ki shirya masa wasu abubuwan ku na mata ki gani ko zai dau sai ki wata gida ba sai nayi bayani karar kowa ya ji ba ki ta gwada dabarun ku na mata ki gani ko zai daina halin sa ko kuma ki yi yanda za ki yi shi da kansa ya baki takarda ya sallame ki sai ki kawo gida ki ce to gashi da kansa ya rubuta ya sallame ni abu na ƙarshe kina da zaɓi guda biyu ko dai ki kai ga hukuma ta bi miki haƙƙinki da kamar irin Kano ne da su Bauchi su Kaduna Jigawa akwai ofisoshi ne na Hizba a ƙarƙashin shari'a to malaman Hizba yawanci duk ofishi na Hizba akwai malamai to sai a je a kai musu ƙaran a ce a kira mijin a masa nasiha su ma hukuma ce hukuma ta ba su dama to inda kike rayuwa in babu irin waɗannan to shi ma kafin ki kace auren za ki iya neman alƙali a sa ya gyara halinsa don ku ci gaba zama ki gaya wa alƙali idan bai gyara ba za ku tafi za ki tafi abu na ƙarshe idan kin ga kina da yadda za ki yi kuma za ki cutu in kin ci gaba da zama to ina fatan da muke shari'ar musulunci ba ta ce ki faranta wani ki cutu ba kun san in nace cutuwa abinda zai iya kai ga mutum ga halaka ko illata shi wani to za ki iya kashe auren nan ko da ba da izinin iyayenki ba a ci gaba da ba su haƙuri ko ki kama wata sana'ar da za ki bayan kun rabu kenan da za ki inganta rayuwarki in ku kin duba kin ga ba yanda za ki ba gidan zama ba gidan koma to ki ci gaba da haƙuri a matsayin ana ta zaluntar ki amma duk da kika samu dama ki kwaci haƙƙinki wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa a saka ta a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya ciwon da yake damunta wanda aka fi kyautata zaton sihiri ne tana so malam ya ba ta addu'a ta kare sihiri da kuma matakan da za a bi
to Allah ubangiji ya ba da lafiya ya kare mu gaba daya sihiri kan mummunan abu ne in Allah ya jarabe mutum abun ba ya da daɗi bane mun yi bayanai sai ki samu injiniya insha Allah ta'ala akwai bugagun addu'o'i da muka yi na karya sihiri da bayanai da muka yi ba sai mun daɗa maimaita ba sai ki same shi sai a baki addu'o'i insha Allah Allah barkar Allah yayi mana kare mu
wannan take cewa tana zaune da mijinta sai yake zuwa gidan yayarsa yana cin abinci ba zai ci abincinta ba kuma ba zai hira da ita ba ko ruwa ta kawo masa idan ya dawo ba zai sha ba
to
minti ɗaya biyu sai ta ce ya tafi gidan yayarsa wani lokacin har 12 dare yake kaiwa bai dawo ba kuma idan ya dawo kawai sai ya dauki shimfidarsa sai ya fita da ita waje ya kwanta ba zai shigo ba sai asuba ta yi nasiha ta gaji tace kuma idan yana da buƙatar ta baya jin kunyar yara kar su ji kawai sai ya dinga daga mata murya yana fadan me yake buƙata to shine take so don Allah a yi masa nasiha
to Allah shirye da shi, Allah shirye da shi, shi ma wannan wani wato azzalumin ne mai zaman kansa shi ma
ko gaki.
Allah ya fitar miki da hakinki, Allah ya kwatar miki da hakinki, amma ya cuce ki ya kuma zalunce ki. Amma kar a gaji da nasiha, ya ku iyaye mata, kar a gaji. Shi ma in kin samu dama kika ga babu wata matsala, in auren ya rabu baki saba Allah ba. Yawwa, Allah ya gane da
Allah ya saka da alheri. Wannan take cewa tana zuwa makarantar Islamiyya karfe 9 take tafiya, kuma Allah ya hore mai gidanta yana da mota, sannan yana da mashin da zai kai ta, amma sai ya ce ita ba zai kai ta ba, sai dai ta hau mashin ta tafi. Kuma yana kai yaransa makaranta, kuma yana zama a gida har karfe 12 bai fita ba. In ta yi magana kwanaki ta ce me yasa baya son kai ta, wai da ta faɗi wannan maganar sai ya fushi, sai zama ko shimfiɗa ma ba sa haɗa daga wannan maganar. Idan muka shi idan ta ce idan suka shiga ɗaki sai dai ya kwance shi, shi ma ita ma ta kwance ta, shine take so ta juye baya mai laifi a ciki.
Da waccan matar ta wannan wanda muka gama da wannan duk hukuncin sa, ni abin da fahimta mijin baya son su, kora da hali ne kawai.
Islamiyya ne baya ke ina kai yaran boko,
baya bai damu da ita bane,
kuma ya zauna a gida sai da yace ta je ta hawo mashi,
bai damu da ita bane, bai damu da ita ba, ba ta da wani kima ne a idan sa, ba ta da wani daraja ne, ba kuma ba wani uzuri ne yake da shi da wallahi alam mun sani ba, wallahi alam. Ki haƙuri shine shawara, ki haƙuri dan baki hawo mota su gaje Islamiyya ba, ba komai karki da muke haƙuri, insha Allah mai haƙuri shine mai nasara, wallahi alam.
Wannan take cewa wai idan mutum ya sa turare ya fita wai daga sani, idan ya dawo gida wai sai ya yi wankan janaba, sannan kuma idan ya sa a gidansa mijin sai ya yi wani bako, shi ma wai sai ya yi wannan wankan.
Ba gaskiya bane, ba haka bane, wallahi alam.
Wannan take cewa idan miji ya yi wa matarsa Allah ya isa, wai Allah yana hana ta, yana hana matar kwanciyar kabari mai ni'ima, sannan kuma idan mace tana yawan bata wa mai gidanta rai ba za ta ga budi a rayuwarta ba, kuma ƴaƴanta ba za su yi mata biyayya ba in sun girma.
Wannan nabiyin haka ne, amma na farkon ba haka bane, kuma idan na faɗa wancan din ba haka bane. Amma duk matar da bata bi mijinta da wannan za ta ga alheri, ina za ta ga farin ciki. Dole ne ku yi biyayya mazajenku akan abin da yake ba saɓon Allah ba ne, wallahu alam. Na'am.
Wannan take cewa tana so a mata ƙarin haske akan idda.
Wace idda rafi?
Idda kawai tace, bata ce komai ba.
To mu ɗauka ko ta mutuwar miji ne, ko kuma ta mutuwar aure. Ta mutuwar miji dai shine ake cewa ta kama. Ko wata huɗu za ki da kwana 10. Kina zaune ba ki fita ba ki zuwa ko ina, ba taɓa kwalliya da ado, sai karatun Ƙur'ani sai ibada. Haka Allah ya ce. Idda kuma ta saki shine mace tana zaune da mijinta, ta aikata wani laifi ya sallame ta, ya sake ta, ba ta takarda ko ba ta shaida, sai ce ta zauna ta yi jini uku sai ta nemi wani auren, shine idda. Wallahu alam.
Wannan take cewa ɗanta ne suka rabu da matarsa, to sai ya sake wani sabon auren, ko wata huɗu bai yi ba, sai ya fara yi wa amaryar ita kanta wulaƙanci, sai ta kira mamar san kenan wacce ta rubuta tambayar, sai take faɗa mata, sai take cewa sai shi kuma mijin da ya ji labari shine yake taiwa matar faɗa, amaryar ta san kenan me yasa har za ta faɗa masa, har za ta faɗa wa mamarsa. Shine ita kuma mamar ta ce in ya kuskura ya sake ta ya dawo da waccan, bayan waccan ta taɓa zagin su da ita da mahaifinsa, ta ce ba ta yafe ba, to shine take so ya bata shawara, wannan furucin da ta yi ya mazaunin shi na cewa ba ta yafe ba, ko yana
tana da haƙƙi mana, tana da haƙƙi ta ce ba ta yafe ba, tana da haƙƙi ta ce ba ta yafe ba, tana da haƙƙi ba ta ce ba ta yafe ba, in kuma ta yafe ta kyauta, in kuma ta ce ba ta yafe ba, Allah sai ya bi mata kadan haƙƙinta insha Allah.
wannan take cewa an ce idan mutum ya mafarki ana saduwa da shi ya tashi ya gama ni a jikin sa zai yi wanka to wai idan mafarkin idan sanda mutum sanda ya mafarkin yana haila ne fa tunda ba zai gane ko mani ya fita ko bai fita ba ya zai
to ni ban gane ba
in ta yi mafarki ana saduwa da ita in ta gama ni za ta yi wanka so amma ita wannan lokacin da ta yi mafarkin tana haila ne so ba za ta gane da maniyin ko babu ba ya za ta yi
shi damun ba mafarkin kadai ake aiki da shi ba abin da ya biyo ba mafarkin idan mutum ya mafarki bai ga wani abu ba zai wanka ba in ya mafarki ya ga wani abu zai wanka da haka akwai wanka a kanta dole za ta yi tun da dai wani abu ya fito daga baya ba wai kawai iya ana saduwa da ke ba sai in ka fadda maniyi shi ne ke wajabta wanka na ba da shawarar a rinka yin askar da addu'o'i da roƙon Allah idan za a kwanta wallahi alam
wannan take cewa wai an ce ana so a yi alwala kafin a kwanta so idan ta zo kwanciya tana yin shafa'i da wuturi shin idan ta yi alwala shafa'i da wuturin nan ta isar mata ko kuma idan ta zo bayan ta yi shafa'i da wuturin sai ta sake yin wata alwala ta kwanciya
ta isar mata wallahi alam
wannan take cewa dan Allah a bata shawara mijinta ya rabu da wata matarsa kusan shekaru 4 amma idan ya je garin su matar yana neman ta tamkar matar shi
to idan kuma sun rabu
ta ce ya mai duta sai ta ce ai tunda saki daya ne sai ya ce in uwansa ba za su yadda ba lokacin da suke tare wai ta taba karya shi shi ne ta ce ita din da ya kuma ta ce ta bar mata mijin nan ko ta kashe ta ita kuma tana son mijinta shi ne ta ce cewa a bata shawara da addu'a a kan asirin nan da ake
koyarwa to Allah ya tabbatar musu da zaman lafiya da ita da mai gidanta Allah kuma ya zaunar da su lafiya kuma ta yi ta addu'a kar a kashe ta din kuma matan da suke da awan za mu kashe wata saboda kishi ana jahilan mata ne wanda ya ce kashe wani ba Allah ya kaddara masa ba haka kuma ba wanda ya ce ya raye wani kuma ina ba da shawara irin wannan rayuwa da za mu yi rayuwa mara daɗi ya kamata a ƙaurace mata gaskiya kuma a guje mata ki je ki dage da neman addu'o'in neman karya sihiri da lalata sihiri ku yawaita na sha gaya wa mata musamman dai ku abin tausayi ne wallahi aurenki ba wasa bane karki bari wata ta zo ta haramta miki ne shi karki wasa bane in ta kama ki rage bacci ne da daddare ki rage ki ta bugawa ta roƙon Allah Allah ya yi Allah so wallahi alam
wannan take cewa wace addu'a mutum ya kamata ya ringa yi wa iyayensa bayan sun rasu sannan kuma da sadaka wace idan mutum yana yi wace sadaka ce idan mutum yana yi Allah zai karɓi addu'arsa da gaggawa sai Allah ya saka wa malin da gidan aljanna
to Allah ya ji kan su Allah ya musu rahama Allah ya ji kan mu gabanki daya duk kowace sadaka ma mutum in yayi inda ya kyauta ne Allah zai karba kowace sadaka idan mutum yayi Allah zai karba inda ya kyauta ne ya cika sharuɗa da ka'idoji wallahi alam
wannan take cewa mijinta baya tsoron Allah tace abokinsa yana neman ta ta faɗa masa yayi abokin magana amma ta ce bai yi ba sannan take cewa gashi nan dai matsaloli da yawa shekara 8 suna da yarinya kuma tana son haihuwa amma idan ta tuna wannan halin nasa sai ta ji ba ta so me ya kamata ta
yi irin wannan rayuwa malam me ya amfani da wato wallahi malam wani lokacin aka faɗi wani abin sai ce wai wai mutane wai suka ba su kishi ne
su shi kanshi yana chatting ta ce da wasu matan ina tura
to Allah ne ya jarrabe shi abinda yake yi wa matan wani Allah ya jarrabe shi jama'a ku ji afa namiji ne wani yake neman matarsa abokinsa yake neman matarsa kuma matar ta gaya masa cewa ka ja masa kunne ya daina neman wannan bai ba Allah sa ma ba shi yake turo shi ba fa Allah kiyaye sannan shi kuma gashi yadda yake neman matan wani an yi 0-0 kenan ko 1-1 kenan to amma za mu baki shawara ki ɗauki mataki ki gaya masa ki ce ji tsoron Allah abokantakan da ta hada shi da mijinki ya taimaka amfani da ita ya kare miki mutuncinki. Ki gaya masa in ya saki neman ki ce wane idan shakiyanci kake ji da shi to nafi ka zan kuma yi maganin ka. Duk abin da zai yi miki na lalata ki rinka rikodin. Duk abin da zai yi na lalata ki rinka rikodin. Ko da wasa karki sakaci da haka din. Duk ranar da Allah ya baki dama zaki iya kunyata shi ki tozarta shi saboda wannan neman naki da yake yi to ki masa haka. Kuma in har ta kai ga yana zuwa inda kike ba laifi ne ba idan kin yi masa ihun barawo. Ba laifi ba ne ki nemi faskarenki lafiyayye. Kin san faskare ko itace mai kyau mai wannan kurji-kurji a jiki. Ki ajiye shi a gefe. Yana zuwa ki rafke shi ki zubar da shi ta yanda ba zai iya tashi ba sai dai a zo da wheelbarrow a dauke shi. In an yi magana ki ce ku tambaye shi. Wannan fatawar idan ba a bi Allah ba wahala ta sa a bari. Kar ki bari ya taba mutuncinki duk yanda zaki kare mutuncinki. Komi yanzu irin wannan wani bawan Allah ne shi kuma ya jarabci kansa ko Allah ya jarabe shi da luwaɗi da neman maza ya takura wa wani yaro ya matsanta masa yanda zai yi shi ya mai wa'azi yayi shi dole sai yayi lalata da yaron. Akwai mutane masu taurin kai irin waɗannan. Ya shirya masu yace to ba komai rana kaza lokaci kaza ka zo gida na kaza wuri kaza akwai ɗaki na shirya za mu haɗu da kai. Shi ya tanadi ruwan zafinsa mai kyau sai da ya zo ƙofar rubu sai da ya zo ya kwanta har da kwaɓe kaya shi ya zo zai luwaɗi da wani ya ce bari zai nan bari zai je kawo ruwa haka yana kwance ya saki jiki ya ɗauko mai wato tafashashen ruwa bokiti guda ya ce bari fara maka wankan jaraba. Wani fara baka wankan jaraba kafin ka zo ka yi ɓarnar da za ka yi. Ya sheƙe masa ruwan nan a gabansa da kirjista da gabansa da al'auran tasa ai da ihu ya fita ba riga ba wando ai yana neman makota su taimaka masa. To kaga wannan wani wa'azi ne wato lafiyayyen wa'azi mai kyau ba duka ba zagi ba komai. To ba cewa ne a yi ba kawai ni dai ina da gaya muku ne ga wani yadda ya kwaci kansa. Da haka idan wani namiji ya takura miki yana matsayin matan aure zai tozarta mutuncinki. Akwai hanyoyi da dama da dabaru da mutum zai iya kare mutuncinsa. Ka tozarta shi ka kunyata shi dan bai kamata ka zuba masa ido ka kyale shi ya ta wannan shikenci da tsiya ba har ya zo ya tozarta wasu. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai shin wajibi ne ga mamu shi ma ya yi addu'ar buɗe sallah?
Ba wajibi ba ne. Ba wajibi ba ne.
Wannan take cewa wai ya halatta budurwa ta sa turare in za ta je hira da saurayinta amma wanda za ta aura wai?
Kun ga ita mace akwai turaren mata akwai turaren maza. Ya halatta ta saka turaren mata wanda shi bai da ƙarfi baya bayyana sai dai mutum ya ji zai bari zai yana wari ba. Turaren maza kuma shi daman mai tafiya nesa ne da haka haram ne mace ta fesa turare na maza mai kanshi أي ممرأة استأثرت ثم خرجت من بيت زوجها ثم تدت تبيسة رأي تبتت إلى مجنتا ليجد ريحها دنسج أنشنتا فهي زانية مزناشية لا أكا بحالات تبع لمي نيمانك دي ودبا نيمانك خوفو مي نيمانك دي أورا نيفا بحالات كذيكي حرم دشيبا يوا بحالات تبع كذيكي حرم دشيبا بحالات تبع الله يكيه والله أعلم
wannan take cewa wai dan Allah wace addu'a za a dinga yi wa mutum wace addu'a za a bata wace za ta dinga yi dan a biya ta bashin da ake binta an kibiyanta ne wallahi
Allah okay ba wai ita ne take bi ake bi ba
eh ita take bi
haka ne an tashi zaki da daddarki ta sallah menene addu'a Allah ka bani kaza Allah ka raba min da kaza ki rinka tawassuli da dan kudin da kike da shi ki dafa abinci ki sadaka shinkafa da wake ne ki sadaka albashirai ki kai sadaka masallaci ai aikin Allah sai ki ce kuma ai miki addu'a Allah biya miki bukatar ki sai ga Allah biya miki wallahi
wannan take cewa tana sha'awar yaranta su zama mahaddisa alqur'ani dan Allah mallam ya taimaka mata da addu'a da za ta dinga musu dan samun budin kokolwa da kuma shiriya tace Allah ya saka da alkhairi
to na farko dai kamar da ni bayani ita addu'a dai mutum yayi alwalaya sallah yaje roki Allah ko a sujjada ko a zauni ko ne ibada shine ma'anar addu'a zaki yi musu addu'a Allah ba su ilimi mai amfani duka Allah zai hada musu ya ba su hadda Qur'ani da mun duk karshen ilimi ainihin Qur'ani to ki daga hannu ki rinka kuma duk inda ka san mutanen kirki ki rinka cewa su miki addu'a ba laifi in kin dafa abinci kin rafa ki ta wasu zuri shi dan saboda Allah ya ba yaki abinda kike so din nan na ilimi mai amfani na Allahu akbar
wannan take cewa tana so mallin yayi wa yarinyar ta addu'a tana fama da jinya shekara daya sun rasa abinda yake damunta an je asibiti an yi test iri iri tace amma cikin ikon Allah har yanzu ba a gane ba da sun dan taba Islamic amma har yanzu shiru tayi aure ma tana da haihuwa uku amma yanzu a gida take sun rabu da mijin sakamakon wannan ciwo da yake da mun tanda ba an kasa gane
so yawanci irin wannan akwai kaddara da Allah yake kaddarawa kar a gaji ba dadi wallahi irin wannan fatoyi suna da wahalar shani amma sai dai ai hakuri shawara ta karki daina addu'a ki cigaba da yin addu'a ki cigaba da roƙon Allah ki lazimci karatun alqur'ani akai akai kina saukewa kina ga yawa Allah in Allah ya so yadda da abin da kika sashi a gaba kika sauke masa qur'ani da tawassuli da qur'anin nan dan ba cewa ne ba na ce dole sai a soki qur'ani dan ana bukatar wannan amma dai yana da kyau mutum ya ta karanta qur'ani saboda irin du'a addu'o'i da ake wajen soki qur'ani Allah yana karba Allah zai yayi miki Allah ya so yadda kun tausayi wallahi auren ma ya gagara ke
ta dawo yakace
Allah baki
da gwaje-gwaje shiru
yawanci haka ne yana iya faruwa kuma a canja asibitin a je dada a nemi duk kwararren likita da aka sani a hada ku da shi Allah baki lafiya Allah ba su lafiya duka Allah ya ba mu lafiya gaba dai wallahi malam
wannan take cewa wai dan Allah akwai wani hadisi ne da yake magana akan rabawa yara wajen kwanciya da kuma abin rufa
warin ku annabi ne ya faɗa sun kai shekara 7 ku umarce su ku raba shi bada su suka yi shekara 10 ba su yi sallah ba ku dake su kike ai ba sai an yi magana ba kike dake dauki yara ne suna ta birgima akan junan su annabi ne ya faɗa a raba wallahi malam
wannan take cewa mijinta ya rasu ya bata da karamin ciki na wata 3 tace kwanan sa 16 da rasuwa sai tai bari so sai take cewa ya maganar takabata kenan ko idda tace ko
bari ai ba haihuwa bane ba tunda dan bai zama da ba
wata
za ta yi takaba zaki takaba warin ku Allahu akbar
to Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka a nan muka zo karshen wannan shiri kada ku manta za ku iya cigaba da turo da tambayoyinku kai tsaye a kan shafin Facebook Dr. Abdullahi Usman gidan kaya sannan za ku iya ci gaba da turuwa akan shafin TikTok shi ma Dr. Abdullahi Usman gidan kaya da kuma injiniya Abdullahi Adam Musa sannan kada ku manta masu turo da tambaya za su iya ci gaba da turuwa ta group din Malama Hafsat wanda suke cikin group din sannan akwai lambar waya 0800985565 akwai masu sauraron mu kai tsaye da za a sa su a cikin addu'a wanda suke comment suna buƙatar addu'o'i da kuma sauran al'umma baki ɗaya
to Allah ya yi mana halin da muke ciki Allah ya yi mana kunci Allah ya yi mana talauci Allah ya raba mu da fatara ya Allah ciwukan da suke tare da mu Allah ka yaye mana ciwukan da suke tare da mu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu Allah ka samu cika da imani Allah ka ji gaya mu ka cikin malaman mu ka cikin magabatan mu Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka rawa mu da asara ko ta rai ko ta arziki ko ta dukiya ko ta abin hawa Allah ka kare mu ya Allah duk inda muke ka ba mu kariya kuma ya Allah ka tsare mu da tsarewar ka ka tallafe mu da tallafin ka ka sa aljanna ce mu komar mu ka cikin magabatan mu ka yafe musu ya fata musu ubangiji Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah duk abin da muka sa gaba na alheri Allah ka biya mana abin da yake da kuskure Allah ka kautar da mu Allah ka mana albarka a rayuwar ka samu cika da imani ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي سنة رواية كما تعالى بوتون كاراتيكو
اي تو افاي ما لين هذا تفيا ان شاء الله تو لا sannan lokacin dawowa ina ga sai a January ko insha Allah sai zuwa January tambayoyi za su dakata da sauran karatu da kamalin sau da malam yana da tafiya muna adda Allah ya kai shi lafiya kuma Allah ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya karba wannan tafiya da za a yi
amma dai za su iya rubutowa ya su yi ta ajiyewa
sai a yi ta ajiyewa ko to insha Allah za ku iya ci gaba da turowa za mu dinga tara su insha Allah so daga ƙarshe malam ya dawo in Allah ya